أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة وزن سكيت ردمو a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio da ke nan cikin garin Kaduna shirin majalisin malamai shiri ne wanda Alhaji Dr. Yahuza Yashe yake daukar nauyin kawo muku shi daga jihunsa wanda muke haduwa da mu da ku masu kallo da kuma saurare wajen yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roko ya saka masa da alkhairi ya albarkaci dukiyarsa ya kara masa lafiya kallo da saurare wannan shiri na majalisin malamai har ila yau shiri ne wanda yake kokarin gayyato maluma na nesa da na kusa waɗanda sukan zo su ilmantar da mu su tunatar da mu abinda muka manta su sanar da mu abinda ba mu sani ba a ƙarƙashin karantarwar fiyayyen halitta annabin rahama sallallahu alaihi wasallam su ma waɗannan maluma waɗanda ba su gajiyawa da gayyatar da muke musu gajeruwar gayyata da doguwa muna roƙa musu Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsu ya albarkaci zuriyarsu ya saka musu da alkhairi yau ma kamar kullum alhamis 17 ga watan sha'ban hijira nan gosira annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda zo daidai da biyar ga watan Fabrairu a kalenda ta miladiya 2026 Allah ta'ala cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da sauraron karatuttuka daga bakin malaman mu kamar yadda muka saba a inda yau Allah ta'ala ya azurta mu da halartar ɗaya daga cikin malamanmu waɗanda suke zaune a nan cikin garin Kaduna ɗaya daga cikin maluma malaman jami'a waɗanda suke karantarwa a jami'ar jihar Kaduna a tsangayar koyar da ko nazarin addinin musulunci ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a ƙasar Sudan ɗaya daga cikin limamanmu na wannan jiha tamu al-sheikh al-doktor al-imam Muhammad Baba Ahmad al-Sudani akramaka Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ya dalibai alhamdulillah Allah ya karba mana Allah ya sa mizani ne kallo da saurare kana tare da Dr. Muhammad Baba al-Sudani wanda da fiskar sa da muryar sa babu goyayye daga ciki kuma hatta a wannan majalisi Dr. Muhammad Baba Sudani ba ko bane a wannan majalisi yana daga cikin waɗanda suke sharrafa wannan majalisi Allah ta'ala ya saka da alkhairi ne kallo da saurare muloki malami mana karatu akan wata matashiya wacce take da alaka da zamantakewar mu na yau da kullum wannan matashiya ita ce haƙƙoƙin zamantakewa haƙoƙin zamantakewa abinda wannan maudu'i ke nufi shine ya kamata a ce zamantakewar ɗan adam ta bambanta da zamantakewar dabba babban dalilin da zai sa zamantakewar ɗan adam ta saba ma zamantakewar dabba shine sama ma ɗan adam hankali kuma abin bambanci shine baya ga Allah ta'ala ya bambanta mu da dabbobi ya ba mu hankali amma da hankalin a jikinmu, a cikin zamantakewa mu, mu'amalan mu na zamantakewa, ake samun wasu daga cikinmu suke zamantakewa irin ta dabbobi. Ake samun wasu daga cikinmu suke mu'amalar da har ma tafi ta wasu dabbobin. Ake samun mutanen da ke cutar da abokanan zamansu, ƴan uwansu, abokanan kasuwancinsu, abokanan karatunsu, abokanan siyasansu, da abokanansu na mu'amala ta yau da kullum. Wannan darasi na malam yana da gaɓoɓi da dama, kuma za mu roƙi malam da ya ɗauke su gaba bayan gaba. Misali a nan, malam yana yi ɗaukan zamantakewa, a haƙoƙin zamantakewa a kan abin da ya shafi auratayya. To, ko cikin gida malam ya shiga kafin ya fito zai ɗauki lokaci. In ya shiga cikin gida, yana fitan mana da haƙoƙin zamantakewa na cikin gida kaɗai, za a samu haƙoƙin da muke da buƙatar sanin su tsakanin miji da matarsa, tsakanin matayen da ke auren mutum guda, tsakanin matayen da ke zaune ƙarƙashin miji guda, da kuma 'ya'yan da mahaifiyarsu ta fita ta bar su ta hanyar raguwar aure, ta rabu da su ta hanyar rasuwa ta ma bar duniyan baki ɗaya, da zamantakewar da ke wanzuwa tsakanin 'ya'yan da irin wannan bayan Allah suka bari, da waɗanda suke riƙe da su zamantakewa ne a wasu gidaje wanda ba su da kyan. Haka malam ya fito daga cikin gida ya shigo cikin rayuwarmu na waje. Zamantakewa hatta tsakankanin malamai, haƙoƙin zamantakewan a wasu lokuta ba su da daɗin ji. A ɓangaren kasuwanci nan ma akwai darasin da za a ɗauka, a siyasance akwai darasin da za a ɗauka. Ya kamata duk da ana siyasa kuma a sa addini a gaba, sannan siyasa ya biyo baya. Wannan shimfiɗa ce a kan karatun da malam zai yi mana, kuma mai kallo da saurare idan ka kasance tare da ni a wannan tasha tamu ta DITV da kuma Alheri Radio, kuma ka kasance tare da mu a shafukanmu na sada zumunci ko na zumunta, wato tafarkin magabata YouTube da kuma tafarkin magabata TV. Insha Allah ta'ala kai tsaye za ka samu wannan garaɓasa na wannan darasi, na wannan ilimi, na wannan majalisi da muka sa ma suna haƙoƙin zamantakewa. Muna roƙa ma shi malam Allah tabaraka wa ta'ala da ya masa jagoranci a cikin wannan karatu da zai yi mana tun daga farko har zuwa lokacin da zai dakata. Kar mu kalla bismillah.
بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدنا ما بعده. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونروكم الله سبحانه وتعالى يسنع البركة أتكم بيانا دا قباتا أن جدا تي في دي اي تي في دا الهيري ريديو نافاتا الله سبحانه وتعالى يسنع البركة أتكم da ita da ma'aikatanta, mu ma da muka zo hidi Allah muke roƙo daidaita harasanmu mu faɗi abin da yake shi ne daidai, kuma ya karɓa mana a matsayin ibada. Su ma masu kallonmu da sauraro, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon sauraron gaskiya, kuma ya ba su ikon aiki da shi, kuma ya karɓa musu a matsayin ibada. Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa, yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljan ba da ɗan adam face don su bautata ba. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, Allah ce ba na buƙatar arziki da jibiye su, kuma ba na buƙata a ce sun ciyar da ni. Inna allaha huwar razzaku dhul quwwati al-matin, saboda lallai Allah shi ne mai yawan azabtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani. A wata aya Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ambaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahyaya da rayuwata mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin yana gudani ne yana gudana ne bisa tsarin Allah ubangijin talatai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa bizalika umirtu da haka Allah ya umarci ni in bunkuta masa wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya bi kauya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi a cikin alqur'ani yace wa innaka la'ala khuluqin 'azim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bisa bi'u mafi girma wato mafi dauka shi sa a cikin hadisi ingantacce hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace bu'itu li'utammima makariman akhlaq Allah ya turo ni a matsayin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in cika sa mafi kyawun ɗabi'u ga al'ummata. To daga cikin ɗabi'u da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cika ta kamar an ɗauki gaba na farko kamar yadda Malam Abdulrahman ka yi shimfiɗa kaga wato hayat az-zawjiyya rayuwa ta mata da miji. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda suka yi imani ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta wa quduha an-nas wal hijara wanda makamashin wannan wutan mutane ne da aljanu aka jefa sai ta kara wato karfi sai ce alaiha mala'ikatu masu dadin da mala'iku ne ghilabun shidadu masu kaushi masu tsananin karfi la ya'suna Allah ma amarahum ba sa taɓa saba wa Allah umarnin da ya basu wa yaf'aluna ma yu'marun kuma duk umarnin da Allah ya basu suna aiwatar da shi. Abun da yana nuna wato haƙƙi huququl zawjiyya shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al'ummansa a cikin hadisin nana Aisha da Imam Tirmidhi ya rawaito yake cewa idza ja'akum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda ya zo neman diyar ku da aure ku ka yadda da ɗabi'unsa ku ka yadda da addininsa sai ki ku bashi mata illa taf'alu in ku ki bashi mata kun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid zai zama fitna a duran ƙasa da barna ne yaduwa. An tambayi wato Hassan bin Ali bin Abi Talib wani mutum yake cewa mutane na zuwa neman iyana da aure waye ya kamata in bashi ya a matsayin mata sai ce ikahum lillah wanda fi su tsoron Allah fa innahu idza ahabbaha akramaha shi mai tsoron Allah idan yana kaunarta don Allah zai karrama ta bi ma'ana ba zai wulaƙanta ta ba wa idza abghadaha in kuma ya kyamace ta saboda wasu ɗabi'u nata munana lam yadhlimha ba zai zalunce ta ba imana duk wani haƙƙi da Allah ya daura masa kanta zai yi kokari ya sauke. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira wanda asabu kutubu sita sun rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowa a cikin ku sai an tambaye shi dangane da abin da yake kiyo sai ce war rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati shi namiji miji kenan makiyayi ne a gidansa kuma sai an tambaye shi dangane da abin da yake kiyo sai ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi bait zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha kuma mata makiyayi ya ce a gidan mijinta kuma sai Allah ya tambaye shi dangane da abin da yake kiyo shi miji haƙƙin zamantakewa na ciyar da ita na tufatar da ita na ɗauki ɗaukan ɗawainiyar ta gwargwadon iko ya lalace liyun fi ƙudu sa'atin min sa'ati mawadaci ya ciyar da iyalinsa gurgurdun wadatarsa kuman kudura alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda kuma aka kuntuta masa arzikin sa ya zama talaka to ya ciyar da iyalinsa gurgurdun abin da Allah ya bashi sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah baya daura warai sai da wannan ran zai iya zuwa da shi gurgurdun talaucin sa gurgurdun nauyin da Allah ya daura masa gurgurdun wadatarsa gurgurdun nauyin da Allah ya daura masa sai ce sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra Allah ya sanu zai sanya bayan tsanani a samu sauki talaka da yake cikin tsanani Allah zai kawo mai sauki zai iya azarta shi in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli inda talaka ne daga baya Allah zai iya wadata shi daga cikin falalarsa kafin zaman tikewa tsakanin mata da miji shi ya ciyar da ita ya ci fatan da ita kuma ya ci wayniyarta gurgurdun iko ya biya mata bukata gurgurdun iko kuma ya ebe mata cewa gurgurdun iko wa alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka haifa masa da Allah ya ce ciyarwa da tufatarwa akan sa yake gurgurdun iko bil ma'ruf da Allah ya ce gurgurdun iko bi ma'ana li yunfiquhu sa'atan min sa'ati mawadaci ya ciyar gurgurdun wadatarsa ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وان دا اكا قمت كامسا ارزك انسا تلتني تو سي يتيد دا ايال انسا دا ابن دا اكا حيطا مسا غربدن ابن دا الله يباسا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الله دي اورا وري نوي بسي ابن دا وان الرنزي اي زوادشي جمعنا موداتي غربدن وداتسا يسوكي نوي shi ma talaka gurgurdun talaucin sa ya sauke gurgurdun abin da Allah ya dora masa to shi talaka sai Allah ya ce sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra talakan da ke cikin kunci a lokacin da ya aure da sannan Allah zai kawo masa sauki shi ma ne kudin da yana da kudi amma sai ya samu jarabawa ya dan shiga wani matsi a rayuwa shi ma Allah zai kawo mai sauki bayan haka kaga kenan kowanne an bashi nauyi ya sauke حديث عبد الله بن عباس وعند امام البخاري ومسلم سفرويت في صحيحين سو ان كان الله صلى الله عليه وسلم احج بنقانا في تبين صحابه اي يوم هذا فسكتنا جميعا لكي وترانا تي يوم صحابه سكتي سي مكي شو فظننا انه يسميه بغير اسمه سكتي شنو ده سكاي سنا تنان من الله زي قرا مسو ني علمي ني ya ce ga wata suna sabuwa da ranan idi na sallah babba take da shi daban wanda ba ba santa ba sai ce alaysa yawmun dahab yau dinnan ba rana bace da ake soke rakumi kulna bala yace sai muka ce haka ne ya ma'aikin Allah shine sai manzo Allah ce inna jima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram tahuri mati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi sharikum hadha yace inna dima'akum kun ga jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne miji ya zubar wa matarsa mutunci haramun ne mata ta zubar wa mijinta mutuncinsa haramun ne da ya zubar wa ubansa mutunci haramun ne uba ya zubar wa kansa ko yarsa mutunci sai ce ka hurmati yawmikum hadha kamar yanda yau dinnan 10 ga watan Zulhijja kaga abdu ayyamid dunya idan ka kira na kun da suka fi kowace ranaku daraja a duniya shine 10 ga watan Zulhijja shine ranan ƙarshen cikin kwanaki afdalu ayyamid dunya kaga sai manzo Allah ce fi baladikum hadha a wannan gari
ranan babban sallah kenan
ranan babban sallah kenan a wani gari a Makka sai ce fi shaharikum hadha a wani wata sai ce a wannan wata wace wata kenan watan Zulhijja kuma yana daga cikin ashhurul hurum har ma a cikin hadisin sai ce kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku dinnan daga adam shine tsaban ku ya fara kuma annabi adam Allah ya halicce shi ne daga tsaya sai ce la fadla li arabiy ala al-ajami wala al-ajami ala al-arabi wala al-abyad ala al-aswad wala al-aswad
على الأبيض إلا بتقوى الله. يتي بابو فيتيكو أكان بالعربي ولا باب العربي با. أكان فري دبكي أكان بكي دفري سيوان دفون أوران الله. هذا شنب الكلمة. سيسا الحسن دعكت النبي سيتي أتقاهم لله. إن ذا كبار يرك كبا وندي بسوران الله. فإنه إذا أحبها أكرمها. إن ينقونك زي كرمتها. وزي ولا كنت وإذا أبغضها لم يظلمها. إن يكامت يتسوى دمونا ننتبي أنت. وزي ذالن تيكبا. زي أكري صوتي نوين الله نورا ماي. نحك ما تسعى تنسى.
نعم.
أنا مؤاملة أكان مكاد مجي. To shi sa sai manzo Allah ce anan sai yace kullukum ra'in kun kuma kiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne sai an tambaye ku dangane da abin da kuke kiyo shi miji Allah zai tambaye shi akan matarsa ya ci yadda ita ya ci fatar da ita ya biya mata bukatunta na boye a matsayin ta na kyamaci saboda wannan ana kiran sa al-huquq mushtaraka haƙoƙi ne wanda ake tarayya yanda yake da haƙƙi a kanta na saduwa haka kuma ma take da haƙƙi a kansa na saduwa yanda in yana buƙatar ta zai ce wacce zo mu je ki biya mun buƙata haka kuma ma in kana da buƙatar sa wani kana da buƙata mu je ki biya mun buƙata wanda wani ke kuwa da ba ke ne yanda yake da haƙƙi aka ita ma take da haƙƙi saboda haka ita in kana da buƙata yanda yake ga mata haƙƙi shi ma dawo hankalinsa yayi abinda in yaki ya saba wa Allah saboda haƙi ne abinda malaman fiqh suke kira al-huquq al-mushtaraka haƙoƙin da ake hadaka tsakanin mata da miji idan shi idan ya buƙace ta taki manzo Allah ce mala'iku na tsine mata hajjari ya waye amma yanda take da haƙi take da haƙi akan haka shi ma tana da haƙi akan sa tana da buƙata wani ina da buƙata kaga mu kuma mata a wannan gabar suna cutar da kansu sai ka ji ta ce wai ai kunya ce ai kaman ta wulakanta kanta ne ya akai kika wulakanta kanki bayan mutumin nan zaki tsaya a gaban sa a duk duniya ba wanda ya taɓa ganin ki a haka ko iyayen da suka haife ki ba su ganki a haka ba sai shi to ina maganar cewa ba kunya a ciki kuma wannan bukata ce wanda Allah ya yi wa gariza ce Allah ya sanya a jikin ɗan adam namiji da mace saboda haka kaman abinci ne mutum inda ya ci abinci ba ba zai iya rayuwa ba to haka shi ma zamantakewa na aure in ba za a yi shi ba to ba zai zauna ba auren ba zai yi amfani ba ba zai armashi ba dole ɗayan biyu sai ya nemi ɗaya sai ya ce ya haƙura ko ita ma ta ce ta haƙura saboda wannan ɗabi'a ce gariza ce Allah ya sa wa ɗan adam saboda haka gurgurda yadda kike da bukata gurgurda yadda za ta jawo hankalinsa ta kwantar mai da hankali har ya ji dadin da zai iya biya mata bukata amma in kika mata mai rai ko da yayi yunkuri bacin ransa ba zai sa ya iya biya mata bukata a wurin ba kaga kowanne na bukatar kowa da wannan gaba to idan aka zo zamantakewa tsakanin mata da miji duk abokan zama kila yana da mata daya yana da biyu yana da uku yana da hudu to kaga kowanne tana da haƙƙi a kansa sannan kuma su ma matan dole su ji tsoron Allah su sani cewa da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu kowanne a cikinsu sai Allah ya tambaye su dangane da mu'amalar da suke yi da mijinsu dan mijin misali uwar gida ƴaƴan da ta haifa da madi da ita ta biyu kenan ko ta uku ko ta hudu wajibi ne kada ta sa wa ƴaƴan kin babansu saboda mata na yin wannan
daga yanne ma matsalar ki
fanguwa za su sa musu kin mahaifinsu to idan ta yi haka ta ci amanan aure ta ci amanan aure manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaya ne kuma kowa sai an tambaye shi dangane da abin da yake kiwo sai ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ita mace makiyayiya ce a gidan mijinta kuma wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wallahi sai Allah ya tambaye daidai da allura na gidan mijinta idan ya salwanta saboda sakaci sai Allah ya kirke ta akan shi ya tambaye ta wajibi ne arzikin mijinta ta kula da shi, sannan kuma ƴaƴansa ta sanya musu ganin girma da kima na mahaifinsu. Wannan wajibi ne a kanta, don ta koya musu su san kima da daraja na mahaifinsu. Saboda haka kada ta kuskura ta sa musu ƙin mahaifi, kamar yadda wasu mata suke in sun samu matsala da mazajensu sai ka ji sun ce ai babanku din nan mugu ne, zalimi ne, ko makamancin haka. To kaga irin wannan yakan sa ɗa ya kyamaci babansa. Wata rana ina zaune a jami'a, sai wata yarinya ta zo, budurwa ce, ta zo sai take min ta zo a yi mata makeup test. Sai nace
jami'a ku tsuru don ku
saka jami'a ta Kaduna. Sai ta ce tana so a yi mata makeup test. Sai nace ba zan yi ba, sai shiru. Na ce ai kafin yanzu na gayawa klasirat ɗinku duk wanda ya san bai yi ba a sanar a grup ɗinku ya zo a lokaci kaza, zan yi makeup test dukanku, ina son haɗa ku gabaki ɗaya. Kuma ya gaya min ya sanar, kuma dukkan waɗanda suke da shi kowa ya zo na haɗa su a lokaci ɗaya ne musu. Ke kuma saboda shafa ce da mai sai in miki ke kaɗai. Buɗan bakin yarinyar nan sai ta ce malam babanmu ne. Sai na ce me ya shafi babanku? Babanmu ne ya ki biya mana kuɗin makaranta. Kalman da ta yi amfani da shi kenan, ya ki biya mana kuɗin makaranta. Sai na kalle ta tana zaune, sai na ce mata ba can yana biya? Ta ce eh. Sai na ce yanzu me yasa bai biya ba? Sai ta ce halin yau da gobe. Na ce sai kika ce min kuma babanku ya ki biya muku makaranta? Sai na kalle ta ce wallahi da ni saurayinki ne, wallahi ba zan aure ki ba. Haka na gaya mata, na ce wallahi inda ina neman ki da aure ni ke budurwa ta ce, na ce wallahi ba zan aure ki ba. Na ce yanzu daga tambayanki ki ce wai babanku ne ki biya, da can yana biya ko baya biya? Ta ce yana biya. Me yasa bai biya yanzu ba? Ta ce halin yanda gobe. Sai na ce to shine za ki ce min babanku ne ki biya? Kalma ce aka gaya maka a gida. Ina kyautar da zaton haka, sai babanku ya ki biya muku kuɗin makaranta kaza 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 kaza. Saboda a magananta na fahimci ba mamanta kaɗai ba ne a gidan, sai jikinta ya yi la'asar, duk jikinta ya yi yaushi. Sai na ce mata kashi ki tafi, Allah ta kasa tafiya haka dai gum. Na ce Allah ya shirye ki. Sai da ta kusan minti biyar jikinta ya mutu, ta zauna ta yi shuru tana kallona. Kina da hankali kuwa? Babanki kike gaya min cewa babanki ya kika miki kuɗin makaranta? Ana mamma ne sai kawai na ce ke mun shuru kawai, nake shuru. Na ce tashi ki fita. Sai jikinta sai yaushi. Ka ga wannan yana daga cikin ɗabi'a da mata suke yi, su sa wa yaro ƙin uba, su sa wa yaro wato rashin ganin kimar mahaifinsa. Ko da wannan mahaifin yana yin ba daidai ba, wannan tsakaninki ne da shi. Kuma tsakaninki nauyin da Allah ya ɗaura miki shi ne ki kiyaye mutuncin mahaifinsu, kuma ki sa yara su ga mahaifinsu da daraja. Ko da yana miki ba daidai ba, wannan laifin tsakanin shi ne da ke a wajen Allah. Allah zai kama shi in ya cuce ki, Allah zai kama shi in ya zalunce ki, Allah zai yi masa hukuma in ya tauye haƙƙinki. Wannan tsakaninki da shi ne da Ubangiji. Amma kada wannan dalili ya sa ki sa ƴaƴa su kyamaci ubansu. Akwai yaron da yake gano yake wallahi malam mamanmu ta sa mun kyamaci mahaifinmu. Ta ce yake cewa komai fi ce babanku kaza, babanku ya kaza. Ya ce tun muna yara muna jin haushin babanmu. Ya ce amma babanmu da yake mutumin kirki ne, in muka zo muna mai magana sai ya dariya, ya ce ba za ku gane ba. Sai ya shiru ya ce bai taɓa ce musu ƙasa a kan mamansa ba. Ya ce malam yanzu da na mallaki hankalina sai na gano duk mamanmu ita ce matsalar gidanmu. Shi da bakinsa yake gaya min wannan. To kaga irin wannan mata su sani cewa Allah zai tambaye su. Akwai kuma wasu mazan su kuma har ila yau su kuma idan ba sa son mace za su dinga wulaƙanta ƴaƴanta, har ya kai ga yara suna jin zafin abin saboda ni sun kenta babansu ke wulakanta mamansu har wannan dalilin ya sa yaran su kullaci ubansu. Akwai wanda ni da shi yake min magana a office ya zo ya same ni ya ce shi ya sha alwashin inda ya yi kuɗi a duniya mutumin farko da zai wulakanta shi ne ubansa. Kaga dalili saboda yana wa mamansa kaza yana yi wa mamansa kaza yana kaga wannan maza dukkan da ke irin wannan bai da hankali saboda wannan ta hankali ba da shi ta zo a gidansu ba aiki ne aka kawo maka kai ne a gidanka ne ka same shi to duk abin da maman za ta yi maka ya zama na cewa matsalar tsakaninka da ita ne amma take shafi ƴaƴanta saboda in kai haka kai ma Allah zai tambaye ka saboda Allah ya daura maka nauyin kulawa da su kuma Allah zai tambaye ka shi sa ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah kun kuma kiyaya ne kuma kowanne a cikin ku sai Allah ya tambaye ku dangane da abin da ke kiwo saboda haka in ka ce tana wahalar da kai kana abin nan ɗayan biyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce akwai riwaya ta wato imamu at-Tirmidhi yace al-muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasjuru ala adhahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalituhum wa la yasjuru ala adhahum yace muslimi wanda yake cakuɗe ɗeniya da mutane yake mu'amala kaga wuri ai mu'amala ce ko yace yana hakuri da cutar wanda suke masa sai yace ya fulada a wurin Allah kuma a wafi riwayatin ahabbu ila Allah Allah ya fi san irin wannan mutum musulmin min alladhi la yukhalifuhum wa la yasbiru ala adahum to wanda baya cakuɗe ɗeniya da mutane baya mu'amala da su kuma baya jure hakurin abin da ake masa na rashin kirki ko rashin mutunci baya iya jurewa yace ni fa ba ni da mutunci duk wanda ya taɓa ni sai na taɓa shi duk wanda ya takale ni sai na taɓa shi duk wanda ya mutu maza Allah ce wancan da in an mai ya haɗi ya canne ya kauda shi kamar bai gani ba ya fi samun lada a wurin Allah kuma Allah ya fi san irin wannan musulmin akan wanda shi in an mai zai ce ba na takalan mutum duk mutumin da ya takale ni sai na taka shi kaga wannan kenan kaga musulmi gaba gari kenan to wafi riwayatin a wata ruwaya sai zo al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas amma akwai musulmi akwai kuma mu'mini ko ka wancan gaba gari duk musulmi ya shiga ciki to wannan kuma ruwaya sai ta zo mu'minin da yake mu'amala da mutane wa yasbiru ala adahu yana hakuri akan cutar wanda suke masa khairun wa ahabbu ila Allah ya fi alkhairi kuma Allah ya fi san irin wannan mu'minin min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum akan mu'minin da shi an taba shi zai ce shi fa bai da mutunci duk wanda ya taba shi sai ya taba shi kaga tan musulmi nan kuma mu'mini kaga naman maratib ne to ko dai maratibul islam ko maratibul iman ko maratibul ihsan kaga ihsan yana cikin mu'mini kaga sai manzo Allah ce wancan Allah ya fi son sa kuma a'zamu ajran shi ya fi lada ne girma a wurin Allah akan wanda in mai baye da hakuri to su kansu matan tsakanin su da juna
nan ma akwai magana
akwai matsala yanzu wannan zaka sa yaran wannan takin su dinga jin haushin su maimakon su dauke su a matsayin yanda jinin da kake tutiya da shi ko babanka ne haka wancan yake saboda duk ubansu daya saboda haka ya duk abin da zai mai ya nuna masa ta nuna masa dan uwanka ne kai hakuri da shi duk abin da ya mama wane ya mun kaza kai hakuri dan uwanka ne jinin ku daya kai hakuri da shi kaga kina koya mai tarbiyyar wannan hadisi wane ya mun kaza dan uwanka ne wacce ta mun kaza ki hakuri da ita kar uwarki ce ba za ki iya rabuwa da ita ba
wannan wancan shi zai sa ka ci hakuri ka
shi ne zai sa ka yi hakuri ka kauda to kuma wannan shi ne zai kara maka daraja da matsayi a wurin Allah saboda dan uwanka ne na jini
kuma ta samu
ita kuma ta samu ladan dora su akan hanya sai ya ce ku fara shiga cikin su kaga daga nan mu koya musu gaba uban su daya amma ba sa jituwa tsakanin su da juna kowa yana karkar da kowa saboda ne kace in ki shiga dakin can za a baka guba ka ci kaza da kaza irin makamancin haka kamar matar da tace min kanta ne ya shiga dakin kishiyarta kishiyar ta dauki guba ta ba dan ya ci kuma ya mutu yace mutum ki ba yace ai wannan kai ba abin da yi yace a gubanta kuma kishiyar ta ce wa mijin ka sake ta kuma ya saki ta ta bada umarni kuma aka aiwatar da umarnin to kaga irin waɗannan ɗabi'u duk suna daga cikin wato ɗabi'u munana shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar bukhari da muslim yace ma min shay'in asqal fil mizan mithl husn al khuluq babu wani abu a wurin Allah da yafi nauyi a ma'auni gobe kiyama kaman kyawawan ɗabi'u saboda shi haƙƙi guda biyu ne haƙƙin Allah da haƙƙin dan adam idan aka zo sai an kaga haƙƙin Allah ya ce ka cuci dan uwanka haƙƙin dan adam kuma in mutum ya cuci dan uwansa kaga Allah zai kama shi da laifi sannan wancan da ya cuta kaga shi kuma a lokacin in ya ce ya yafe cuta daga nan in bai yafe ba zai biya a cikin ladabin sallolinsa da makamancin haka shi sa wata makwabciya tazo aka ce wa manzo Allah tana sallah aka ce tana azumi tana kiyamul layli kaga duk wannan ai sifa ta mutumin kiyaya ta bata abinda sai aka ce walakin tu'zi jaraha sai dai tana cutar da makwabciyarta manzo Allah ce hiya finna yar wuta ce kaga sallar ta bai sa ta samu shiga aljanna ba azumin ta bai sa ta samu aljanna ba kiyamul laylin ta bai sa ta samu aljanna ba sa'annan wal hadin da zakka da komai amma saboda tana cutar da makwabciyarta to wannan ita ma makwabcinta ne kila gidan ku daya sai dai kowa an ajje mai mazaunin sa ki yi abin da zaki cutar da ita wata kana fitar da safa sai dai daga an shimfiɗa wani abu na surkulle a kofar gida ko a kofar daki saboda ta taka ta kife ita menene saboda wannan tana mace kaga anan shi ma yana daga cikin munanan ɗabi'u Allah ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu fakadi ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wa'anda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata hakika sun ɗauki wani tsasun gumin laifi da kage mai girma a wurin Allah to yanzu ta yi wa ƴar uwarta sharri saboda tana so a kore ta ko kuma ta yi wa ƴaƴan wato kishiyar ta sharri a wajen mai gida saboda ya fishi kaga wannan mawadata kenan su ne suke haka a je a ɓata yaron ɗaki kaza saboda me kiga kuna da personal grudges tsakaninki da maman kun samu rashin jituwa na virus ɗin kishi da ya motsa cikin ku sai ki je ki ɓata yaron a wurin babansa ban saboda yayi fushi kaga yana fushi da dan kuma yazo yayi fushi da uwar kenan da makamantan haka kaga duk wannan Allah zai tambaye ki akan haka sannan akwai wasu matan da su kuma su ne dalilin shiga mijin su wutan jahannama shine duk abin da zai yi zuwa ga halaka shi suke kora shi akai saboda me sun fahimci mijin na kaunar su kila kaunar ba na Allah bane saboda kila sun yi sihiri sun bashi shi ta zaizai ko wankau ko shayau ko barbaɗau ana amfani da su akwai matan da ta gaya min kawarta ta ce mata saboda mijin ya wulaƙanta ta shekara 12 baya zuwa zai iya wata 6 bata gan shi ba in zai zo ne ranan Asabar karfe 5 na yamma ko ba a Lahadi ba to Lahadi karfe 10 ya fita daga gidan ba za ta ƙara ganin shi ba kila sai bayan wata 6 ko wata 5
amma ya kwana gidan
shine a wacce ke cewa an yi magana kin tsaya kina ta izalanci ni na mijin tun uban shi nayi haka take ce ta gaya min take nawa mijin na haɗa masa miyan zuciyar kare ya sha sai yanda na yi da shi wallahi matar da bakinta take gaya min ce tun daga ranar ta sa a tsakaninta da wannan kawar kace wato zuciyar kare ta hada mai miya da shi kace duk wanda zai zo wurin sa sai ya zo ya gaya mata wacce wane ya zo ba kike so a gani ita ce wane shi za a gani wane hajiya ta ce ba za a ganka ba kuma shikenan ya zauna kazan kare din yanda aka dake shi ana dingo zai zo yana tsulu to haka aka mai da mijin wadda ba inda take gaya mun wannan mutum to kaga irin wannan to haka wasu ƴaƴan za ka ga an musu an riki ka kwakwalan su dan kawai koda iyayen su na gidan wasu iyayen na gidan amma ita burin matar ce ƴaƴan ta sun fi kokari saboda haka sai a tura wa wa'antan yaran daki can aljanu su riki ka kwakwalan su da su je makaranta ba sa gane komai in suka zo yin karatu ba za su iya ganewa saboda a ce yaran aiki kaza sun fi sannan haka ma wajen sana'a ko aiki wa'annan su samu wa'ancan ba za su samu duk mata suna yin wannan sannan ranan da ke wancan ɗakin zai kwanan banza zai ya fito din da ya ga salamu alaikum haka zai fito wa alaikum salam kuma duk aikinsu ne duka mata suna yin wannan sa'annan kuma a sawa ubakin ƴaƴansa ba tare da ya sani ba za a mai asiri in ya ga ƴaƴansa akwai matar da take gida mun ƴaƴanta in babansa ya shigo gidan ana rike uban ana rike su kaman za a yi dambe kowanne saboda kiyayya ana kin ubansa da zai iya afka masa uban ma na kin ɗan da zai iya afka masa
kuma kishi ya ce
duk wa'annan na faruwa sannan akwai wa'anda su kuma za su raba shi ne da danginsa ita idan ya yi aure ta za su raba shi ne da danginsa akwai bawan Allah da ya ce min malam wata yarinya ce ce malam wallahi ina son ta amma ɗan uwana sun ce kada mu aure ta ita kuma ta ce in waɗa da ɗan uwana in zo mu je kotu ta ɗaura mana aure malam ya kamata in yi sai na ce wannan matan muna cikin magana sai ga kwal ya ce ita ce na ce kar ka ɗauka nace mai kika dauka sai nace mai wannan matar idan ka aure ta za ta raba ka da ɗan uwan karanta yace kuma arzikin da take da shi ya zama banza da wofi idan ɗan uwan ka ba su amfana da kai ba nace na farko ta ce maka ku zo ku je kotu ka ku aure ta za ta wula ɗan uwan ka ba za su ƙara zuwa gidanka ba nace in suka daina zuwa gidanka duk abin da kike da shi ya zama na banza ya zama na wofi yace wallahi shi kike a duniya ba wanda ya taba gaya mai irin wannan kalma
gaskiya ne
yace ni ina gaya ma tsakani da Allah saboda haka ya kale ta yace fa malam ina kaunar ta nace kaunan banza nace duk matan da za su gaba ka da ƴan uwanka yace ba matan kirki bace yace ba matan kirki bane yace sai kalle ne yace gafar ka malam nace gaskiya zan gaya maka ta bani amana in gaya maka ka ga irin wa'annan ɗabi'u yana daga cikin ɗabi'u wanda mata suke da shi tsakaninsu da mazajensu a raba shi da danginsa a raba shi da iyayensa a raba shi da kowa sai ya zama ita kaɗai ke amfana ta zama ramin kura sai ƴaƴanta mata suna irin wa'annan ɗabi'u
wasu ma har matsalawa doctor sun ce hatta mahaifin miji ita ma ba a barinta
mahaifin miji ai wannan ana maganan uwa ma ba a yi na maganan mahaifi ai tunin za a danca shi zai manta da su su kai zai dinga yi wa hidima wannan mata suna da shi kuma suna yi wa juna to kaga wannan Allah zai tabbata su to in wannan a bangaren zamantakewa na gida kenan
to ba gama ba kan makallan
na'am
dan ruko fa
yaran ruko ya kila mahman su ta mutu ko kila an rabu tana gidan to diyan da za su kuntuta mata sai sun kuntuta mata da zamana cewa yadda ka san boyi ce a gidan ko aiki ne haka za a maida ita ba sa ganin ta da kima su kuma ƴaƴansu sai kaga suna watayawa a gida lafiya lau duk wani aiki yaron nan zai yi sai kuma duk Allah ba a zalimin kowa bane sai an gaba wahalar da shi ko an walar da ita sai kaga Allah ya zo ya bata miji na gari in mace ce in kuma namiji ne sai kaga Allah ya zo ya ɗaukaka shi akwai wanda fa kullun ya shigo in ya tsige matar sai dai ta ce kawai take ciwa saboda ta riga ta gama wulaƙanta shi shi kuma Allah zai ɗaukaka shi shi ya zo ya rike gidan shi ya zo ya rike gidan kullun zai shigo sai ta ce a yaƙi a yaƙi a yaƙi saboda irin musguna masa da
ta san ne ce a
baya ta san ne ce masa a baya to kaga irin wannan da yawa yana daga cikin ababen da ke faruwa a cikin al'umma a cikin zamantakewa na gida kenan sannan kuma akwai na ɗan uwa dangi ɗan ubanni ɗan ubanni su kuma duk inda suka ji sai sun ɓata wani me yasa saboda a gabakinsa me dalili babu si sun kwabo a'a duk yadda za su yi su ɓata shi a dina ganin ƙimarsa in mutum ne mai ƙima sai su yi akwai kuma wa'anda shi ɗin yana da shi bai yi wa ɗan uwansa wanda suke shakkai ba haka ma bai yi wa ɗan uwansa la'abai ba dukkansu ya watsar da su ya kama ɗan uwan matarsa da dangi kawai shi ne ATM ɗinsu shi ne central bank ɗinsu duk abin da suke so zai musu amma da danginsa bai musu ba don kaiwa dangin matarsa ai kai banza kenan kai banza ne saboda nafila ne farilla kuma bai wajibi ne ɗan uwanka wanda suke shakikai ko ne abai su ne wajibin da Allah zai kama ka a kai uwa ɗaya ko uba ɗaya su ne wajibi dangin mata sun bai musu ko tsaftawan ido da Allah ba zai tambaye shi ba saboda su kyautatawa ne in ya yi kyautatawa ne amma wannan wajibi ne mutum da ya faru da bai je na tila sallar shi ta samu shiga to shi ne abin da ke faruwa maza da yawa sun fi ba da himma a wajen yi wa dangin matansu hikima a kan yi wa nasu saboda su suna ganin cewa ai wannan matata ce kaza kaza duk yadda mata ta kai ga shirki ta marka wanda ke wajibi a kanka su ne ƴan uwanka kuma duk irin lalacewar ƴan uwanka duk irin munin ɗabi'unsu kan haƙƙin na nan sai Allah kuma ya tambaye ka sahabin da ya zo yana ƙorafi a kan ɗan uwansa su biyu ne hadisi na nan a cikin Bukhari shi ɗaya ɗan kasuwa ne shi kuma wannan ɗan uwansa ɗalibin ilimi ne zai je neman ilimi shi kuma wannan zai je neman kuɗi to sai yake ganin shi fai ya gudara da yi ma wannan hidima zai ɗaga mai subsidi da daina taimakonsa sai zo wajen manzon Allah ya ce ni ne mai sana'a wani kuma karatu yake zuwa yi shi kuma yana ganin kawai zai ɗaga mai subsidi sai manzon Allah ce la'allaka turzaqu li ajlihi kai baka sani cewa arzikin da in ka fita kake samu dalilin hidimar da kake masa yasa Allah ke maka buɗi kana ɗaga kafa kai ma Allah sai ya ɗaga ma subsidi to sai a gani waye zai fi jin jiki kai na shi ka ɗaga kai kuma me duk ka ɗaga maka shi zai iya samun ta wani hanya Allah ya rufa mai asiri to kai kuma ba waye isa kuma ya rufa maka asiri kaga duka wannan yana nuna kyawun mu'amala tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa dangi da danginsa
dole doctor wasu lokuta wasu na cewa dangin kana musu ne suna zagin ka
ko me za su yi su zagi ka su yi maka duk abin da za su yi su yi haƙƙi ne Allah ya ɗaura a kanka sun zagi ka sun yabe ka ko ba su yi baka sauke gwargwadon iko kai wannan ka kuɓe ka a wurin Allah su kuma ka kyale su da Ubangiji su kuma za su gane kurin in suka je gaban Allah to amma a ce wai dan saboda suna zaginta ba za ka yi ba ka yi aikin banza kuma wallahi Allah zai tuki ka gabansa ranar tashin kiyama mutum zai rena kansa saboda haka iya ruwa fadda kai haƙƙin da Allah ya ɗaura maka ka sauke sun sauke ko ba su sauke ba ba ruwanka kai a gaban Allah ka kubuta ai yana daga cikin abin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo iyayensa suka zo dan uwansa ya zo wurinsa ya ce haza akhi qadimanallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin ya ce wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri kaga shi ake nan dole sai kai hakuri da cutar wanda ɗan uwanka za su yi maka shi ba siyarwa a gaban shi suka siyar da shi kuma siyar da shi na wulakanci kuma bayan sun jefa shi ne yadda bai mutu ba suka kara fito suka ga wani ya fito da shi suka ce wannan bawo mu ne aka siyar a gaban sa aka yi amma duk da haka da ya ce qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khafiin suka ce mun rantsi maka da Allah Allah ya fifita ka a kanmu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba dukkanle su yace la tasriba alaikum alyawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin yace babu ne ki a kanku daga yau din nan yaghfiru Allah lakum Allah zai gafarta muku zunubin da kuke yi a baya kanku da ubangiji ni a matsayin na dan uwan ku na yafi wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi tausayin masu tausayi sai yace izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran tuni bi ahlikum ajma'in yace garigana saboda baban su saboda bakin cikin sun salwantar da annabi yusuf yana kuka har sai da bakin idan nan nasa ya koma haske saboda kuka sai dai na gani yana ganin dishi dishi kaman katara sai yace in kuka jefa mai wannan rigantawa ya shafa fuskarsa da shi idan shi zai dawo tangaran tuni bi alikum ajma'in kuma ku zo min da iyalan ku ran ka hadin ku lamma fasalat al'yun a lokacin da wannan ayarin suka juya suna komawa mala abuhu shi kuma annabi yaqub alayhi salatu wassalam yana gida tare da ƴaƴansa da jikokinsa da suke wurin jikokinsa qala inni la ajidu riha yusuf yace kai ina fajin kamshin annabi yusuf laula an tufannidun ba dan kada ku ce min sai dai ka zabi ka cika abin nan ba qalu tallahi sai suka ce innaka lafi dalalika alqadim innaka lahub lafi hubbuka li yusuf alqadim kana nan dai a cikin dan soyayyen da kake yi wa dan ka yusuf wanda kika fa mu zo duniya muke jin labarin sa amma yanzu baka manta da shi ba kaga dan uwa ne kuma amma duk da hakan sai ga abin da ya musu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fathu makka ya shigo garin makka Abu Sufyan yana so yayi magana da manzon Allah ya ba shi dama Ali bin Abi Talib a wata ruwaya shi yayi magana da shi a wata ruwaya suka ce Abbas bin Abdul Muttalib sai ce kaga dan wannan naka ya nuna min kashewar zuciya ya yana so ya magana da manzo Allah maza Allah ya banza da shi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so kada ki ce ga wani mutum a duniya ya fi shi magana ne dadi sai ce ki me kamata in gaya mai sai ce kullahu mithla qawli ikhwati yusuf li yusuf kaga mai irin maganar da ɗan uwan annabi yusuf suka gaya masa sai ce ma za qalu tunda ai lokacin bai musulunta ba sai ce to menene ɗan uwan annabi yusuf suka ce mai sai ce qalu tallahi laqad atharaka allahu alaina wa in kunna la khafiin shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana kuka saboda bai wanda Allah yayi masa na shi da aka halaltawa tunda Allah ya ci duniya ba wanda aka halalta mai yaki a garin makka sai manzo Allah shi ma na wani dan lokaci a wannan lokacin da aka mai wannan ni'ima shine manzon Allah ke kuka wannan ni'imar da Allah ya masa yana kuka musaffi ra'asahu kansa a kasa yake yana kuka sai Abu Sufyan ya ce ya Muhammad ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah daga kai ya kalle shi haka yana kuka sai sun kai da kai Abbas yana mai haka kallin gaya mai abin da na gaya mai yana nuna mai wannan da na gaya mai gaya mai sai ya ƙara zuwa ta hagun manzon Allah yake ya Muhammad manzon Allah ya kai ya kalle shi ya sunku yadda ke yana kuka ya dawo daman manzon Allah yace ya Muhammad manzon Allah ya kai ya kalle shi sai sunku da kai Abbas yana mai haka kallin na gaya ma faɗa abin da na gaya ma ya dawo wajen kansa sai ce ya Muhammad tallahi laqad atharaka Allah alayna wa in kunna la khafiin na rantsa maka da Allah Allah ya tsiya ka a kanmu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba manzo Allah na kuka daga kai ya kalli Abu Sufyan sai ce la tasriba alaykum alyawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin sai ce babu ne ki kuka yau yaghfiru Allah lakum Allah zai gafarta maka abin da kuke a baya gare ni wa huwa arhamur rahim shi ne mafi tausayin masu tausayi sai ce man dakala baitu abi sufyan fa huwa amin sai ce to duk wanda ya shiga gidan abu sufyan yau din nan Allah ne ce mai kan wanda ya taba shi kaga mu'amala kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira bilal ya ce ya bilal ta'al wadkhul jawfa al-ka'ba ma'i so ka shiga dakin ka'aba tare da ni sai suna ganin dukkan kafirin Makka a tarihi ba cikin fatin da take shiga cikin ɗakin kallon Kaaba amma yau ga Bilal zai shiga Abu Sufyan yace kuntu ufakkir an afa ajaysan li uharib Muhammad yace sai na fara tunani kai bari je in dimu sojoji kai in yaki manzo Allah ya za a iya kira irin wannan mutumin ya zo ya shiga cikin Kaaba sai yace sai manzo Allah ya tsaya bakin kofa sai ya kalle shi yace ya Abu Sufyan wallahi lan taf'al inni la asma'u ma taqul kai Abu Sufyan abin da kake so ki yi nan wallahi ba za ka yi ba dan naji me kace sai yace fa'alimtu annahu nabi kawai daga nan na gano a wannan annabin Allah ne abu ne na fadi a zuciya na amma ya ce min ya ji to ya ji yadda shi na san Allah shikenan manzo Bilal yana jama sallah sai ya fito sai manzon Allah yace kina kina lokacin da Qurayshawa ke wulakanta Bilal annabi Kaaba aka samu igiya ana zagaya da shi yara na jifan sa ɗakin Kaaba sai ce ya Bilal ta'al wasa'ad fawqa dhahri al-Kaaba wa adhin fi an-nas yidu li ahli Makka an tasma' al-adhan li awwal marra zo ka hauda kin Kaaba ina so ka kira sallah dan mutanen Makka su ji kiran sallan farko a duniya Bilal na zuwa zai iya hawa ba saboda tsawon Kaaba ya kama ya kasa hawa sai manzo Allah ce ya Abu Bakr wa ya Umar iqtariba ya kai sai na Abu Bakr matsu kai Umar matsu sai ce ba rijlika al-yumna ala katfi Abi Bakr wa rijlika al-yusra ala katfi Umar was'ad fawqa dhahri al-Kaaba yace ka taka kafadan sayyidina Abu Bakr da kafar ka dama ka taka kafadan da kafan hagu ka taka kafadan sayyidina Umar da kafar ka hagu ka kama dakin Kaaba ka hau Hisham bin Haris da ya hango Bilal ya taka yana hawa sai ce inni la tamannaytu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahri al-Kaaba yace kai a duniyan nan yayi buri dama a ce mutuwa yayi da a ce yau yana ganin bakin kansar yana hawa dakin Kaaba Bilal na hawa manzo Allah na kuka yana ya gama hawa sai Bilal manzo Allah ya kalli Bilal yace ya Bilal inna hadhihi al-Kaaba sharifatun wa 'azimatun 'inda Allah yace Kaaba tana da daraja tana da matsayi a wurin Allah walakinaka al-yawm ya Bilal ashraf wa a'zamu minha 'inda Allah yace kai Bilal kafu Kaaba daraja da matsayi a wurin Allah sai Bilal ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kiran sallan farko da mutanen Makka suke ji kaga babu mu'amala kenan ko kaga manzo Allah ya fito da darajar wa Bilal saboda haka kaga su iyaye da mata da maza a wannan babu musamman kishiyoyi zaka ga kowace tana kokari sai ta dasa wata guba a ciki ko ta bata ɗayan wancan ko ta bata abin nan ko kuma kawai mijin ya zama shi sai yanda aka yi shi duk dakin da ya shiga yanda ya shiga aka yake fitowa akwai mata da suke mun tayi aure da mijinta shekarun su daya bai taba mu'amala da ita na aure ba saboda yanda ya shiga ya aka yake fitowa kan da mata ke kira kwanan banza yake
kuma kallon wannan mijin za ka ga yana da kyauta yana taimaka ma yan uwan nasa amma shi bai je ba su sai dai ba matan
shi ma wannan laifi ne kafin matar ta zo ai kana mu'amala da yan uwanka din za ka iya zama na tsakanin tabbatan uwanka tsakanin ta kuma da mata ta daban wannan shi ke jawo matsala tsakanin mata da yan uwa saboda in kana ba su wata rana baka ba su ba ba ta ta ba su ba sai su yi tunanin ki ta hana a ba su amma da man can tsakanin ka da su ne sai ka kyauta ta in ka ba su shi kenan akwai wani bawan Allah da aka bani labarin sa shi kuma ya gaya wa yan uwansa kashedi ya musu yace duk wanda yake neman abu a hannunsa ya bi ta hannun matarsa wallahi ba zai ba shi ba yace duk wanda yake neman doka ya sa in kana so ka zo wurina kuma matar shi sun samu matsala saboda da ya kira ta yace mata zai mata abokiyar zama amma ta ki ji komai duk abinda miji ke yi wa matarsa da ya saba yi ba zai dina ba saboda haka ta je abinda kawai yake so ta kwantar da hankalinta ba gazawa ba ne kaza 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 har albashi ya sa mata
saboda dai
a danne mata zuciya a da mancan tun da aure ta graduate ce ya bata albashi ya tambaya me yake no federal government to be salary na ma'aikata a wuri kaza ku bintiko ku sa mata albashi duk wata yana bata ke aure ta to kawai da ya tashi zai aure na biyu tana da ɗa jariri sai saboda wannan bakin cikin ta ajada zai
fita
ta fita ta bar yaro ya kira ya roki yace in zaki fada ki fada ni amma ni le fitana ki zo mana ku ce ba za ta zo ba iyayenki kuma su fita ne ta
kawai saboda
kawai zai ƙara aure bayan ya ziya mata karatun ta nan su wanda ta tafi shi kenan tunda ta tafi yace ta tafi kenan ta tafi auren ta duk hanyar da za ta bi a dawo da ita shi kuma ce tunda har ta ajiye mai ɗan wata uku shi ba zai dawo da ita
daga baya ta nemi ta dawo
ta nemi duk hanyar da za ta bi a dawo har ma malamin dake yake mu'amala yake gaya min cewa an biyo ta hannunsa a shawarar ce takka mata isu kyalita saboda ni saboda duk macen da yanda dai aka san kiyama ce da tausayi amma har ta iya barin ta dan wata uku a gida ko safa ta bar shi shi uba baya nan ya dawo yaro ya ci kuka ya ci kuka ba kuwa ta bar shi
yaron kawai
eh ta bar
ta rufe gida shi
kawai ta wuce abinta
wata uku
wata uku don jiki wannan matan ne zaka ce a dawo da ita nace yanda zuciyar ta take shi saboda tishin banza ku kyale ta in ta shiga wani gidan za ta biya bashin nan
albashin da yake bashi fa
ina kuma ai ya tafi yake ya ganta ta
lalace
ta lalace sai ce sai da ya tosa ya mata nake ai rusu ba ta ya musu bacci duniya ta koya musu hali dan in ba ta koya musu ba za ta bari ba to wannan fa a bangaren iyaye da ƴan uwa da dangi kenan to in aka zo wani bangaren kuma baya banuwa kuma baya faduwa yanzu misali mu zo kan mu malaman to idan aka zo kan malanta za ka ga wani malamin shi a karantansa ya san cewa ba malami bane amma tunda mutane ba su san waye malami ba suna ba shi sunan me malam wane ne inda wani zai zo ya ce wannan ba malami bane sai ya ce kana hasada ta malamai kani shi ya san ba yi da abin da za a kira shi a matsayin malami saboda ilimin sa bai kai wannan matsayin ba to amma duk inda ya san wani malamin da ya fi shi kuma ya cancanci a kira shi malami zai bata shi me dalili saboda kada a gano cewa shi bai da karatu a ga wannan amana ce ta ilimi daman dole ne duk yanda ka kai da ilimi sai an samu wanda ya fi ka wani ma kana zuwa sai kai naka bai kai cikin cikali ba wa fawqa kulli dhi ilmin alim saboda duk wani ma'abuci ilimi akwai da ya fi shi saboda haka kaga sai ya zo ya bata shi in akwai wani mai kuɗi sai ya bata shi a wajen mai kuɗin in ka ne gan shi da daraja in gwamna ne sai ya bata shi a wajen gwamnati da ba za a ba shi dama ya shigo ba balle a san me yake da shi na haja in wani ɗan siyasa ne yana zuwa ilimi yana son gaskiya an gaya mai ya ce ai wani malam wani mana da matsala ta yanda ba zai ma saurare shi ba
ko ina ya bata
wani ma ya ce ai yana da wata mummunan akida inda aka tabe shi to wani akida yake da shi ai yana da wata mummunan akida ai wannan kaga daga nan ka ga an ce mutum na da mummuna kai da gudu zaka tsale shi to kaga duk irin wannan yana faruwa sa'annan kuma wani kuma a'a sai ya zo ta asayyaci duniyar ɗan uwansa da yanda ne karatu yake ya san ba yi da ilimin da zai yi irin wannan karatu maimakon ya karfafa shi sai je na bata shi ai me ya sani ai kaza 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 ai kaza kaza wani kuma shi saraki ne akwai son nuna isa malami ne amma sai ya nuna isa shi yana ganin in ba ka bi shi ba ba za ka ɗaukaka ba shi kuma nashi sanar kenan shi in baka bi shi ba ba za ka ɗaukaka ba kuma in baka bi shi ba ba wanda zai santa saboda shi ya maida shi kansa tamkar Allah saboda shi ke ɗaukakawa shi kuma ke tabbatarwa kuma dole in baya yin ka to kowa ma da ke kusa da shi ba zai yi ka ba in kuwa ya yi ka to yana da matsala to kaga irin wa'annan shi ma yana faruwa ya bata shi ya je nan ya bata shi kai ko a jami'a ne ma in a jami'a ne kana cikin wannan in an zo promotion wannan yayi kokari ya tadiye ka wance yayi kaza kuma duka kuma ku ne za ku zo ku tsaya ku gaya wa dalibai su ji tsoron Allah
malami da malami
har dalibai ma tsakanin su da juna sun san tsakanin malam wane da malam wane akwai matsala kai da ya kamata a ce duk matsalar da zaka samu na rashin jituwa tsakaninka da dan uwanka malami ka rufa mai asiri sa'annan kuma ka kare mutunci saboda in ka kwance mai wando a kasuwa ka fice wa kanka ne wando a kasuwa duk yadda ba ke ka kare mutuncin sa kai kuma kanka kuskura ka buke wa dalibai cewa wani ai yana mun kaza ka dinga bata shi da sauransa a'a kai su da kansu za su gane amma kai in an faɗi ka kare shi sai ka kai kuma Allah ya kare ka kaga wannan ake wajen kuma ɗan kasuwa fa kaga baya faɗuwa kaga an mai kulumboto an kawo kaza an kawo kaza wani kawai sai kaga ya kasa fita aiki satin sa biyu watan sa uku wata ce har ya shekara saboda ne wannan yafi wannan customer ba zai yi mu zama iri ɗaya ba dole ko da jarun ku iri ɗaya ne sai kaga wani Allah ya tsaka shi a kanka kuma ko da abu da kuke sayarwa wani za ka ga Allah ya yi shi ne mutum ne mai faran faran yana da jama'a yake ji sai ka Allah ya jefa wa mutane sansa ba wai wayansa bane ba wai dabararsa bace kawai ba magani bane ba asiri bane Allah ya yi shi saboda ya iya mu'amala kai kuma kullun an zo ka busan kamfari la ka murtike fuska in an yi magana ka ce ni hako busko da yake kuma ka ce wai wani ya fi ka samun kasuwa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce atabassumu ala wajhi akhika sadaqa murmushin da zaka yi wa dan uwanka lada zaka samu shi wani kullum abu san kankari da yake in ka zo office din shi gum in kai magana lafiya sallallahu alaihi wasallam sake fuska mana ah shi ba haka ni fa ni ba iya munafunci ba ni haka fuska na yake haka kuma sai yanzu da yake maka baki shi wai tunanin sa kenan alhali ko shari'a ta koya maka mu'amala yanda in ka ga dan uwanka musulmi ka saki fuska ya ji daɗi yadda ka sakan masa fuska sai ka ga abubuwa cewa akwai sirri a cikin wannan sakin fuska da manzo Allah ya ce in walau an talqa akhaka bi wajhin kalim in ka dan uwanka musulmi ka sakan masa fuska wallahi zai maka rana dan Abdurrahman in dai za ka saki fuskan nan wallahi sai ya maka amfani a lokacin da nazo wucewa ne na tafi zan je Sudan sai na tafi lokacin ana sayar da ticket a Kano Road to zan tafi in je in siya ticket lokacin ba a duka yin online da sai duka je ka biya kuɗi ka siya ticket din to ina tafiya lokacin kuma da driving license ina ya kusa ya kare to sai na taho ni kuma tunani na ce tunda zan yi tafiya ni ba zan canza ba sai in na dawo daga tafiya sai in kawai muna haɗuwa sai road safety nan da suke tsaya a bakin hanya kawai a hanyar Kano kafin ka shiga sai suka tsaya ni suna tsaya ni sai na tsaya da mota ina fatawa sai ce salamu alaikum na ce wa alaikum salam na yi murmushi sai kalle ni sai ce driving license na ko na bada sai ya kalla sai ce kai ya kare sai na ce eh kare na ciro mai international passport na ce ka gani zan je karatu ne kuma dalilin da yasa ban canza ba kenan ina so in na dawo daga abin nan sai in zo in sai na ce amma idan laifi na yi duk abin da ka gana cancanta abu sai ce ustazu ka birge ni dariyar nan da ka yi mana makon ka ka ga ai walau an talka a haka da wajen sai ka ga na sakan masa fuska ya ce ba su taɓa wasu sai su murtuke fuska shi ma yake gaya min wannan ka ga ashe kenan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akwai sirri a ciki a babu mu'amala din da ka da mutane ha masha Allah kana fara ai kowa zai ji dadi ko baka bashi ko sisi ba zai ce wani ya saka mun zai ji dadi amma wannan ka zo office din zan yi haka salamu alaikum wa alaikum assalam na ji ya lafiya ne zauna sai ji kai jikin shi ya sabbi to me zai gaya ba ya zo neman alfarma ne to ba a buke mai ko kwanje zai kawai sai ka ga cikin ba sai ya kara gaba saboda yana ganin koda ya mai magana ba zai saurare shi ba natija sannan kuma ya zo ya ce wai wani ya fi shi samun customer shi complaint din shi kenan wani ya fi shi samun ai Allah bai yi mu ɗaya ba dole wasu ma zaka ga nono ke suka sha ke suka zauna jini yake gudana a jikinsu amma wannan ya fi wannan samun karɓuwa a cikin mutane Allah ya tsara rayuwa
kuma kalau suna cewa kin kasuwannin wasu kasuwannin da akwai kuma ayyukan na badala da suke shiga cikin
tsafacen da ake na badala wani yana tsafi saboda yana ganin in ba tsafi ne ba zai samu customers ba wani kuma kana zanace in ba wannan zinan ba wai ya kara mai karfi wasu kuma
kaga suna abubuwa wato wani kuma riba a wajensa kamar ruwa ne saboda haka duk wannan abubuwa sai kaga wanda Allah ya dinga mai buɗi yana yin wannan to lahira sa ake narka masa yake a duniya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi ingantacce Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa daga Uqba bin Amir al-Juhani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج إنك قمت لنا ساقه والله أما جوك من يتسو ندوني نجم دائي الله ناتباشي سيتيتو تالالاني الله كمسا لا يرسى أكا نركا أتباشي يتسيني الدنيا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الجهني يتسيما ذا الله كرنتو ون آية في سورة الأنعام لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر قوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين إيش فلما نسوا ما ذكروا به هيا إنه كنيسة من هذا أبدا بسكنا تبسوا أخي الله فتحنا عليهم أبواب كل شيء سيمك بوطا مسكو فوتو ونعمل سكسو لا هنا سأكت أو مسكسين يا الدنيا حتى إذا فرهوا بما أوتوا تقل الغاية سيتي har sai da suke tarin kici akan abin da Allah ya ba su na jin dadin rayuwar duniya sai ce akhnahum baghtatan sai muka musu wani damka idahum mublisun ai fa idahum aisuna min rahmatillah lahira sai suka eba tsammani daga samun rahmar Allah saboda sun gane cewa duniyar su a lahirar su aka ba su cinye a duniya haka anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi to a wajen mu'amala haka za ka gani in ma'aikacin gwamnati ne za ka ji promotion yake za a ba messenger file za a ba shi file kai sai a ce boye a ba shi kuɗi kai kuma mungu ka je ka koye wani mutumin dalilin bala'in ta a gidanka kenan ka cutar da shi yana da alaka ne tsakaninsa da Allah dan akwai hadisi ya inganta ita rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauni sai wani sahabi ya zo wucewa sai manzo Allah ce ma za ta kuluna fi fulani ila ku ce dangane da wani sai sahabbai suka kalle sai san da mutane ake sai aka ce ta ai wannan in ya zo kusa gidan mutum za a tunkule shi ba za a saurare shi ba in ya shigo gida neman aure ba wanda zai bashi sai manzo Allah ya shubi ce komai ba sai ga wani da manyan mutanen nan ya zo sai manzo Allah ce ku kuma shi kuma wannan da za ku haɗi dangane da shi sai suka ce ta wannan in ya zo kofar gida za a ce ya shigo in ya nema za a bashi sai manzo Allah ce da duniya za ta cika da irin wannan da biyu wancan na farko shi kadai ya fi duka duniya da irin wannan a ciki ya fi su daraja kaga daraja kenan ko to akwai wani mutum kai kake ganin shi babban mutum ne sai a duniya amma wani talaka ne amma babban mutum ne a wajen Allah sosai talaka ne fisik amma babban mutum ne wurin Allah rubba ash'atin aghbar law aqsama ala Allah la abarahu yace dewa daga cikin mutane da zaka gansu budu budu in ka ganshi ma ba wani abin nan kirki bane yace da zai rantsi ya Allah sai abu kaza ya faru manzala ce wallahi abin nan sai ya faru kenan alaka Imam Zahabi ya kawo wani kissa na Muhammad bin Munkadir Muhammad bin Munkadir malamin Imam Malik ne yana ba da labari an yi fari a wata shekara hadarin Madina an taro kan sallar ruwa ba labari yace sai ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko waje da yake banci wa kansa da daddare ya kan kwanta a wurin ya huta ya yi ibadar sa a boye yace sai ya ga wani mutumi da fata ya shigo masallaci yana sallah ya salla raka'a biyu sai ce fa akhadha yanzur yumnatan wa yusratan ya dan kalli dama da hagu ya gani ko akwai ne kallon sa falamma aykana ya tabbata ba ne kallon sa yace ni kuma ina bayan sa sai ce ya rabb sai ce ya allah inna ahla hadhihi albilad qad istasqata alyawm lam tusbihim yace mutanen garin nan ina kenan madina sun neme ka shayar da su ruwa baka shayar da su ba sai ce aqsamtu billahi an tutra sama na rantse da Allah saman nan suke zubo da ruwa Imam Muhammad bin Munkadir yace fa qultu fi nafsi yace sai na ce a zuciyata haza majnun wannan mutumin mahaukaci ne kai bai tajarra ala Allah kai ya yake irin wannan jara'ar ga Allah yace yana gama rufe baki sai ga hadari sai ga walkiya sai ga ruwa sha yace sai mutum ya daga kai ya kalli sama yace man ana ya Allah ni kuma waye ya Allah kaga bukin fata kuma ma fadman kama yake yi amma kuma ga abin da yayi Imamu Muhammad bin Munkir din nan fa ba karamin bawon Allah bane yace sai na bishi in je gidansa saboda ina so in ga gidansa bayan kwana biyu in tambaye shi wani irin ibada yake yi har ya samu irin wannan daraja a wurin Allah shi fa Muhammad bin Munkir din nan shi wata rana yana cikin kwalekwale ya ji ruwa kai sai daliniya ta motsa ka san in ana ruwa in ana iska to yana sa yana tasiri sai daliniya ta dinga kada jirgin ruwa sai wasu suka daga kai sai suka hango su suka ce zaka Muhammad bin Munkadir sai ga Muhammad bin Munkadir aje a same shi da Allah ya roƙa mana Allah dan kada mu halaka yana zuwa sai suka makare suka ce dan Allah kai mana addu'a sai daga kai ya kalli sama yace ya rab kad araitana izzatak fa'rina afwak yace ya Allah ka nuna mana buwayata halin da muke ciki ka nuna mana afwa sai jariri ya tafi baki daya sai ta koma wal jariyati yusra sun ta tafiya amma shi ne ya ga wani abu ya ga kai ma barin ƙara da wannan yawa ashe kenan daraja da matsayi wani sai ka ganshi ba kowa ba amma a wurin Allah babban mutum ne Allah yana fada da fadarsa in kai fada da shi sai mutum Allah ya karya mutum saboda yana fada wani masoyi a wurin Allah ko kuma ba wanda ya sani kuma ba tambari bane kuma ba wula bane ba idan bane ba rawani bane balle a ce ai wani ga rawanin walitta kin babu shi wani alaka ce na sirri wannan bawa yake da shi tsakanin sa da ubangiji kai baka sani ba amma da ka gani kokari na shi a ce kaza duba inda manzo Allah ya kira musu kan wancan a babu mu'amala in ka zo kan mu'amala ta harka su kuma wasu ƴan siyasa su aikin su kenan za a ba wani kuɗi Zaidu za a ce Zaidu ka je ka bata amuru sai ya zo gidan TV kuma Allah ya shirye ku sai a ba ku kuɗi sai ya zo ya ce bambadanci wani kaza wani yayi kaza wani yayi kaza a bata shi ta yanda ko su ne aka sayar maka da shi ba za ka siya ba ma an ce ba ta ma sallah ai da sauki ai yana wulaƙanta ubansa yana wulaƙanta mahaifinsa yana kaza duk wani yarke na yin siyasa sai a mulmulo a jefa masa sai kuma ya dawo a dafa mai kuɗi a bashi duk wannan fa babu mu'amala ne in ka je kotu akwai su kuma wa'anda su mazauna ne kawai dirshan suna jira ne kawai wani ya zo kan kesi yana neman wanda za su rantsi mai a biya shi ya zo ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da shi aka yi abu kaza wallahi suna nan a kotu a zaune su aikin su kenan kana neman wani shaidu za kawai ka biya a sauke musu su jibu musu ya yi rantsuwa har da Qur'ani zai rantsi kawai biyan shi shi ai shi sana'arsa kenan
makala ne hukuncin wannan rantsuwa a shari'a
yana nutsar da shi wutar jahannama ya rantsa ya kan ƙarya shine yaminu ga musu a kan ƙarya ya kai shi wutar jahannama suna nan bukuk sannan wani shi kuma ya rufe in ɗalibin ilimi ne ko malami sai ka ga kila wani malamin Allah ya ba shi kaifin basira Allah ya ba shi kaifin saurin ɗauki haddace abu saurin fahimtar abu sai ka aje mai asiri in yazo ba zai iya gane karatu ba ko wanda zai karanta abu su ɗaya biyu ya rike amma zai kai matsayin da in ba ya rubuta ba ne in yazo ba zai iya kawo shi ba duk ana yi wa juna haka ɗaliban ilimi da sauransu ko wanda mai kira ne ya ce mu ka ji wani karatu da muka yi a GITB kun kaza 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 ya ce in suna tilawa ma haddaci ne ya ce ba ya iya yi ya ce da ya ji wani bayani na sai kwana yana karanta Baqara kawai gashi ya gaina ta aman gashi kina ya dawo hayyacinsa
aman gashi
sisiri aka yi amma ya kulin boto irin wannan yana faruwa ɗaliban ilimi ko a jami'a ba ne yana tuki bari mu yi kada iya karatu kada yi kaza duk ana yi mun tsakanin malamai ne wani na da ƙwazo bari mu danne shi bai karatu duk ana yi haka wajen neman aure wane ai in yaje zai kaza barin taɗe shi ko kuma a turawa matan aljani in ke ciki a zubar da cikin in ke kaza a fito da ita kaza kaza wani ma ya rabu da matan ne amma zai ce a tura mata aljani
bayan
ya rabu da ita sai ta wulakanta kan wani ya aure ta sai ta dinga wari tana warin jaba namiji na zuwa kusa da ita sai ji warin jaba wata kuma kaga an saka mata jini akwai matar da ta kira ni cikin shekaran 20 pampers take sawa shekara 20 kace mun pampers take sawa pampers ba yara ba ma manya manya maza da mata shi shekaran tayi shekara 20 tana sa pampers
kullun sai ta sa
ayyo kawai an saka mata jini duk wannan a cikin wannan al'umma
amma an sa mata magani gaba
ta zo ta warke
kuma kallon wannan babi ne mai tsanani saboda mu tsaya nan gurin mu ba masu kallo da saurare dama su ma su tambayoyi masu kallon mu da saurare mu shirin majalisar malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan Fatidi TV da kuma Dahir Radio muna kuma tare ne da malamin namu Sheikh Al-Imam Dr. Muhammad Baba Ahmad Sudani wanda ya mana karatu akan maudu'in zaman mu ne wato haƙoƙin zamantakewa inda malam ya tabo bangarori da dama da suka shafi zamantakewa kuma kamar yadda na faɗa zamantakewa babu ne da babu inda bai shiga ba wasu iya da malam ya shiga cikin babin majinyata ina nufin asibitoci tunanin ma wani karatu ne kuma na daban yadda ake yin wata irin mu'amala wacce babu karantarwa addini a cikin ta Allah ta'ala ya sauke Allah ya shirye domin ya sa mu gama duniya lafiya kallon saurare yanzu lokaci yayi da zamu baki damar da nake badawa domin a kira a yi tambaya idan har akwai buƙatar yin kira da kuma yin tambaya din za kuma yi amfani da lambobin wayar da muka saba badawa wato 081-333-1953 da kuma 081-322-6360 sai kuma lambar da muke ba waɗanda suke biye da mu a sauran jihohin da ba Kaduna ba wato 080-233-7262 lambar da muke ba waɗanda suke wajen garin Kaduna ita ce 080-236-37262 waɗancan lambobin farko kuma da na kira su ne lambobin da wanda suke biye da mu a cikin garin Kaduna za su yi amfani da su idan mutum ya kira aka ɗauki wayarsa ya rage akwatin talabijin ɗinsa ko akwatin rediyonsa domin wannan shi ne zai ba mu damar jin tambayar da yake so yi kuma da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana Allah ta'ala ya ba mu sa'a Assalamu alaikum. To a lambobin wayar da zan kara karanta su ne 081-333-5353 sai kuma 081-322-6360 sai kuma lambar wayar waje 080-233-7262 Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam
wa rahmatullah. Na ba muke magana
Abdullahi
Haruna
General Local Government
Kaduna State. Na'am Mala Abdullahi ina tare da kai me ce tambayar ka?
Ni ba tambaya bace wallahi ina son ne yi muku ina son ne yi muku murna da irin wannan da kuma shi da kuka ba mu.
Muna godiya
wallahi mun ji dadin shi Allah ya saka da alheri malam
amin malam Abdullahi
to
muna
godiya
amin amin muna godiya kwarai a malam Abdullahi kuma kallon malam Abdullahi shi ya bugo yayi godiya ne assalamu alaikum
assalamu
alaikum na muke magana wani
Dauda Dallami.
Dauda Dallami daga Taraba State. To muna jin ka Dauda. Ina jin line da muka bari ne waje ya ki samu. Na'am, Malam Naji.
Ah,
Allah ina jin akwai matsala kamar lambar da muka bada ta kasuwa wanda suke wajen garin Kaduna kafin ila layukan su samu malam ya kai mana bayani akan abin da ya shafi zamantakewa bangaren asibiti
na'am shi kuma bangaren asibiti ana samun matsaloli da yawa kama daga kan likitocin su karantar su saboda ya zama na cewa harka ce ta neman kuɗi ba taimakon al'umma ba
na'am
wata samun yanzu ne an kai matsayin da za ka zo gaban likita wai zai tsaya zai yi browsing sannan ya ga ciwon da ke damunka haka lana cewa ya kai lana cewa shi ma tambaya zai yi browsing kuma ni da kai ne kawai in na ji abu kaza ne yake haifarwa sai ce ka abin da ke abin nan wannan ai lalacewa ya kai lana
mai bambancin shi da mutum ya zauna gida shi ma ya browsing
yau ai za a ce wancan IT profession ɗinsa ne da makamancin haka kai kenan wani kuma ya san cutan nan ba na asibiti bane amma sai ya cuci mara lafiyar ai shi ma amana ce misali an gano wannan abin sihiri ne kada ba maganan ya zauna a asibiti bane abin da yasa mallam Abdulrahman ina faɗin wannan ne ina da experience akan haka akwai wata mata ne da ta zo yarinyar yatta ta samu matsala a bypass ta samu da ɗaya na nan Kaduna su tafi da wasu ɗan yahu su kai mata asiri da sauransu Allah ya taimaka ta mun magana sai na mata karatu a cikin ruwa na ba ta kisha na ba ta magani ta yi amfani da shi sai Allah ya sa ta kai sa'a ta iya abin ya kau shi kenan akwai ɗiyar ƙanwar mamanta su kuma suna Abuja ne da zama ita kuma yarinyar makarantar da suke zuwa ɗan college ne da malaman da ɗaliban akwai su suna harkar collegism to akwai wata yarinya a ajinsu ɗaya suna yawan samun rashin jituwa da yarinyar in dare ya yi sai yarinyar ta zo wurinta da daddare da malami da tatu a hannu sai su zo za su ɗauki ta kaga aljanu kenan suna amfani da cultism to in suka zo ɗauki ta sai su ta bangi saboda dama aboki ta ta ce to har aljanin ya kan buge yarinya to in ya buge ta akwai wani asibiti da suka gaya mun suna kai yarinya a Abuja duk sati 300 to ta yi sati uku kuma yarinyar in aljanin ya buge ta awa shida take yi kafin ta dawo hayyacinta duk sati suna biyan 300 maman ke gaya mun kanta to shine ita wancan ta gaya musu to a zo sai suka zo suka sami na office daga Abuja suka zo suka ce mun gashi har yarinyar ta bayanan abubuwan da yanda take ganin malaman suna zuwa mata da daddare sai na ce to ai wannan ɗan college ne sai na ce wa maman ku tire ta a makaranta sai ta mun wani turancin banza no malam we don't want to jeopardize her studies this is why we cannot na kalle ta nace oh dan arewa ya gama lalacewa da wai nace Hadiya wannan yarinyar na rantse nake da Allah in ku kuskura kuka bari suka taka a cikin kurkizin wallahi ke take za ki zauna lafiya ba inda ke za ta fara na ga yawa uwar shine ce kaza kaza to a cikin maganin da na hada wa ita eh wacce sai na akwai na shafawa sai na fata wannan dukkan kin ga wannan in yarinyar aljanin suka bugi ta kuɗi da mata a hanci za ta yi attishawa shi ke nan zai suka koma Abuja suka ce mun ai malam mun ma mun fara tafiyarin za mu kaita America aje a mata general checkup a engine nace ba America ba Allah sa England za ku fita ba a kunta za a gani kai kushi kuma za ku kashe a banza amma nan ai kuma daga mun gama process din visa kuma ya kusa fitowa nace Allah ba da sa'a Allah su turbu kai nace ga wannan kuje suna zuwa mallam Abdulrahman ina ga maka wannan abin ne ya faru ne suna zuwa yarinya in abin ya zo sai su daga mata hanci sai ta dawo hayyacinta asibiti sai suka ga an yi sati da shiru abin da duk uku ya tafi akai sati na biyu 300 ya tafi aka shiga sati na uku kaga an ji 900 kenan sai suka kira su sun ji su shiru ne ya ba sa zuwa shine sai suka ce sun je Kaduna ne wani malami ba su wani abu magani haka wani oil oil haka musun daga mata a hanci instantly tana regaining her consciousness amma a wurin ku sai an yi awa 6 sai suka ce musu wai su dawo Kaduna su tambaye malamin what and what ingredient has he used in that ajeya musu dan su ga musu kaga su cigaba da tsakan su wannan ba asibiti a Najeriya ba shine su kuma kake sabalotai ne suka taso all the way daga Abuja suka zo Kaduna malam wallahi an asibiti sai da naji kamar mun kwada matan mali saboda haushi da kallon matan naji mutane musun kuma lalacewa haka kenan wai musun ce wai ka fadi wani ingredient kai amfani nace okay asibiti ne suke zan ci to tun da wannan ne they should come for consultation which is that their consultation fee million uku sannan kuma for consultation yace kuma za su give 300 million sai ne fuska a ba su karu zuwa ba to dan Allah ka duba irin wannan to yana faruwa sai mutanen kici a gidan asibiti da suna kulawa in ya san akwai matsala zai ce a wannan kaza ne amma galiban shiru suke su kuma a asibiti cikin nasu sun zaka samu akwai wanda suna farkiza suna shan jini suna abin nan a cikin su ma marasa lafiya akwai wanda su ma aikin su kenan su ma shan jini suke
assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da yawa ke magana kuma daga ina
sunana mana Umar
ko da Umar muna jin ka ka samu layi ko
eh na samu layi
me ce ce tambayar ka
amin
malam Umar
ni abu da yawa da wannan ciwon kan ki mana
kaman shekara nawa
ina da
yake shekara kuma akwai
tambaya da kai eh malam Umar irin wannan matsalolin da je asibiti an gwada ka an shine suka ce maka migraine
eh ko kai ko ace
laiha a
ko dai
kuma ga ciwon da yana nan
eh
to galiban masu irin wannan matsalar su ne ke damun su idan akwai malaman da suke rukuya a unguwar ku kaje ka same su su karanta maka bakar ko kaza za ka ga ciwon kan ya sauka ai yawanci ana samun irin wannan kusa ce su sai ku su ta kashe kuɗi a kai amma kuma ba shi bane matsalar suna da matsalolin fuska ko sun shafe su kaga suna fuskantar irin wannan normal ciwon kai da stress akwai kuma rashin lafiya da yake iya kawo shi in wannan ne kaga ba matsala in an sha magani zai sauka amma a ce constantly yawanci irin abin da ke jawo shi kenan
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ke magana? Na? Na malam, kana magana akan cewa wasu malaman asibiti ba sa yin tantance wani ne ciwo na wanda ba nasu to ne kuma nasu
kaga musulman ma musulman mu ai mu musulmai ne ko wanda ba musulmai ba sun san cewa akwai iskofi akwai wanda matsalan sun kana gani sun san iskofi ne amma saboda rashin amana sai a ji gaba da tsatsan wannan mutum ko tsatsan sa kaga Allah zai tambaye ku duk matsalan da man ai taimako ne duk kun gane cewa wannan matsalan ba kya ku bace sai ku gaya musu su je su nemi magani in kuma ta ku ce an san akwai jarabawa za a zo nan wajen wannan aiki ba samu sauki ba amma ana zuwa wancan asibitin sai kaga Allah ya kawo sauki saboda saukin ba a wajen asibitin yake ba wajen Allah yake kuma duk wanda ya yi gaskiya a cikin al'amarin su zika ga Allah ya sa albarka in kun yi gaskiya eh wannan ciwon gashi gurgudan bada magani ai kun bada magani ne wace bada warakar Allah daga nan sai kaga an sami sauki gurgudan tsoron Allah likita jama'a kika sai kaga gurgudan yanda suke samun tawfiki a wurin Allah gurgudan rashin tsoron Allah su da rashin kulawa da amana kuma gurgudan yanda za su abubuwa na tabarbare mu
wato maka lawo kamar wannan na kazana da yake magana kusan shekara 10 kan shi ne ciwo
na'am eh shine maganar mutu sauki ke ne je samu malaman ruqya sun san mai ruqya kusan hada mai magunguna sun sa shi yana karanta bakara duk zai sauka duk yawanci zaka ga masu magani din nan yawanci matsalan iska ne amma za su je su tafi su dora musu maganin da ba shi bane damuwar su kuma kullum mu shekara 10 kana tare da abu guda ɗaya kai ya saba wa dalilin da kada an san dalilan da ke kawo rashin wato ciwon kai akwai gajiya akwai kaza akwai rashin bacci da sauransu shi wannan a'a ba komai an duba komai kuma lafiya shi ka san ba lafiya ba akwai wata matsala to in ya ji wannan aka mai ruqya da sauransu za ka ga zai dinga sauka a hankali in sun hada mai magani da izinin Allah zai iya samun sauki
zai iya karanta bakarin shi da kansa
shi ma zai iya karanta ya ma fi tasiri in mutum zai karanta da ya fi tasiri
sa karatun bakarin ko da
bai eh idan ya sa karatun bakarin tana da tasiri amma ba ta kai in ya ci da kansa ya karanta ba in kuma ba haka ba ya samu wani ya karanta mai a cikin ruwa kamar 20 liters ko 50 liters a karanta mai fatiha bakara ali imran ya dinga sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'u suratul baqara fa inna qira'ataha baraka wa tarkuha hasara wa la tastati'uha al-batala ku yawi ka karanta baqara saboda karanta ta albarka ne kin karanta ta asara ne matsafa da aljanu da yan bori ba sa jure mata in ana karanta ta kaga fa'ida ce
tun daga farkon
ta karshe mun dai za a yi za a samu waraka da izinin Allah
wata makallawo bangaren likitan nan muka sake koma wasu na cewa wasu daga cikin likitocin sukan yi amfani da wannan daman ma su nemi su yi lalata da
duk ana yi har su yi musu allura
wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wake magana Malam Ismail muna jin ka
kuma za su yi fitsari a abin nan da sauransu saboda haka shi kansa ma ba zai ba kai sallah ba saboda haka kai hakuri ka fita daga gidan sannan ka je kai sallah kuma in ma ya baka
ya ba shi wuri
ne ya ba ka wuri mai kyau ya tabbata babu laifi in kai sallah a wurin in dai akwai tsafta ya za ka gane yana da tsafta
assalamu alaikum
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala barka da wannan lokaci
barka dai wace magana kuma daga ina
sunana
injiniya Ali Abu Sufyan Musa da kanin Sufyan Sa'ad. To injiniya muna tare da kai ne amma ga yaro na kuka kusa da kai ko yarinya ce?
Na
ban ka shi. Na'am. Eh tambaya.
Malam kina kuka amfana da wannan yi masa fiye kuma wuka ne kuma wani abin nan
malam zai amsa maka bayan tambayoyi guda biyu amma yana kyare ka kuma tambayar ka ta farko tace take da alaka da tambayar da a darasin da muka yi engineer malam zai amsa maka tambayar farko insha
Allah
mun gode da kai kuma muka lafi
to abinda ya tabbata inde boka ne yake sallah ba abin shi sallah saboda shi boka kafiri ne kuma abinda musulunci ya tsara a kai shine a kashi shi koda ya ce ya tuba kisa Imam Malik ma yace koda yace ya tuba mu sai mun kashe shi tuban mu ba ruwan mu da tuban shi yana tsakanin shi ne da Allah yake ai Allah ma yace falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana tuban sa ba zai masa amfani a wurin mu ba tunda da hukunci ya gani na azaba saboda haka mu za mu mai hukunci na kisa zai masa amfani ne a gaban Allah to shi ne hadi inda ya tabbata yana tsaki ba abin shi sallah kuma ba musulmi bane da shi ba musulmi ba dai suke a wurin Allah saboda haka koda kaga yana sallah yana karatun alqurani matakar matsafi ne ba musulmi bane kafiri ne ba abin shi sallah kuma ba a cinyan kansa sannan kuma ba a mu'amala da shi saboda mu'amala da shi yana kara tallata waye shi mutane za su ce a mutumin kirki ne an ganka da wani musulunci bai da wannan ba amma in sallah ne liban yana kurakurai a cikin sallah to shi wannan kuskuren in ba ta taba Fatiha ba wannan sallar da kuka yi kin gaskiya ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa tambaya a cikin ruwayi Imam al-Bukhari fil a'imma yace in asabu falakum wa lahu in liman yayi sallah mai kyau kai ma mu kana da lada shi ma yana da lada in asabu falakum wa alaihi in yayi kuskure a sallah kai kana da ladin ka a matsayin ka na mamu laifin za ta dawo kan shi a matsayin sa na liman sai dai in an samu kurakuren ya yawaita kuma akwai limamin da aka san baya irin wannan kurakuren sai a fashi aje wancan sallar aje a yi amma dan an bi wannan matukar ba a Fatiha ba ne sallah ta yi insha Allah
sallar ta kai sai azan ka fara magana akan tambayar da ne maka nan mu'amalar wasu daga cikin likitoci da
mata
kace lalle kuma kun samu wannan labari
wato malam Abdurrahman irin waɗannan abubuwan in aka ce za a fitar da su su musamman masu alaka da malaman asibiti su za su ga kaman fatanci ake yi ka gane su ba za su kalle shi cikin garan ana neman mafita ba ne saboda ai amana ce kowa ana Allah ya ɗora mai amana
kuma ai kai magana ma a cikin amanar zamantakewa bangaren malamai
yawa a'a duk da haka ai duk wannan ba shi ba ne dan an faɗi na malami da ce ehe ai da mun ya ba amma in aka zo ana fadin wani shi zai ce me yasa ai ana fuzartar da su ne ba haka bane wasu matsaloli ne ake fito da su saboda masu yi su ji tsoron Allah su bari kai kuma kake kila babban likita baka san irin wannan na gudana ba ana bi tambaye ka ka sa ido don ka gani in akwai tushe saboda wasu ana yi ba za a gaya maka ba amma wasu a waje sun san a asibitin ka ana yi kai kuma ba lallai bane ka sani to kaga dole kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati
illa kuka iya ji akwai shedu
ta bai akwai shedu shikenan
a abin da kuka ji a cikin mu'amala ka da mutane da kai ko mata ka taba samun labarin haka
na asibiti na taba samun labari
kuma asibitin bayani cewa amma
abin
amala da bisala ce ba asibiti
Allah dai kyauta Allah ya kiyaye hannu jini na cultism akwai wanda na ji wata da bi tsana ne ta kida inda ta ci gashi ga kuma asibitin ma anan garin Kaduna ne to kaga irin wannan abubuwa da yawa ana shanye mata jini ne ita kuma tun da ta je wannan asibitin ki kaga yanzu in na faɗa asibitin kaga shi ne asibitin zai ce ni ta mai suna asibiti ko kaza
ba mu kace ma faɗa
a'a ba wai ai ba zan ma faɗi ba na kawo misali ne ai ko kaga irin wannan har ma sai ka gone ki ai ana bata su a'a ya kamata duk wanda Allah ya bashi haƙƙi na al'umma ya dinga bibiya dan ya san me ke gudana dan wasu abubuwan ana yi amma za a boye ba za a ga ya maka ba amma su wasu sun san yana faruwa kaga idan yana bibiya kuma yanda ka saka jiki da ma'aikata haka za su ga ya maka wasu information yanda ka dauke su kaga yanda mutanen mu suke yana gani in shi babba ne in ba kana wulakanta mutane kana kausasa musu kana musu kaushi ba za su dinga ganin ka da daraja ba amma in zaka saka maka su jiki za a rena ka haka mutanen mu suke tunani to wannan ne zai saka samu wasu labarin rika da baka sani ba da kuke gudana har Allah ya taimake ka ka bada ka toshe wa'annan kofofin duk yana faruwa
a gaba ta da shika mu rufi jama'a mu
na'am
ita ce mu'amala ta aikin da ya shafi aikin power
na'am na'am
Allah zai ji mu suna yanka kaman dubobin da
sassa ma sun mutu ne sai dai a yanka a zo da su duk ana muna samun labari na faruwa
matattu
eh
me ya matsayin haka da shari'a
haramun ne shi wancan kai amana
har mutum ya kai ga ya
idan ya kawo mutumin da ce Allah ba zai kama shi ba kullum ma
mushi ya
mai ta ba shi eh ke sani ba amma shi wancan amana ce Allah zai fidda shi shi iya abin da ya sani nama ne kada ai akwai masu duba kiwon lafiya na duba gari na malaman tsafta ana zuwa kafin ayyanka da sai sun duba lafiyarta har a sa mata tambari ATS an yi wannan kai ka sani a garin nan eh ATS an yi wannan zaka ga har a sa mai alama wajen siyan da naman ma zaka ga ba alaman tambarin su a ciki kuma sukan zo har wurin a duba kyawunsa da sauransu yanzu nan je kawai sai dai a ba mutum kuɗi a zuwa kawai a ba da abin nan a wuce ko a ba mutum to kaga duk irin wa'annan ai amana ce Allah zai tambaye mu akai injiniya da ya tambaya ai akwai injiniyan da za a ba shi amanan gini da sauransu sai ya amaja sauran kayan ya je ya ɓoye saboda shi ma yana gini zai je wannan ai duk akwai shi injiniya na wuta shi ma za a ba shi ya ba da estimate misali abin da ake bukata da wuce 150 ba sai ce 300 ne sauran ya sa aljihu sai ce kuma ya samu an ba shi dan sako ne an ce ka kai ka je ka siyo kaza ya gama ba da estimate sai aka samu rangwame ai ba naka bane kudin ka dawo da mai kudin kayan sa duk wannan ai amana ne kuma manzo Allah ce ajil amanata ila mani amana wala takun man khanaka ka sauke amana ga wanda ya amince da kai baka ka sauke masa nasu haƙƙin kuma ka ha'inci wanda ya ha'inci ka haka duk wannan nauyi ne Allah zai tambaye mutum shi kuma malami abin da ya karanta na gaskiya ya gaya wa mutane amma idan ya zo ya ga mutane sun karkata akan kaza sai ba su daidai kamar yadda Sheikh Salih bin Uthaymeen ya faɗi a cikin sharhin da yawa a kitabun tauhid yake akwai ulama uddan akwai ulama unnas
bari mu dauke daga shi assalamu alaikum na da muke magana kai na karshe
bana assalamu alaikum ya kuyi da ba shi ba ya tuko ta kai shi da kici wata karin da a wannan zamanin da
mu ita ce wace
yake magana akan wanda ake ba su aiki na hannu musamman injiniyoci da aiki ka ba shi amana yana alhamdulillah ala ala hakika kici da gudu abin da ke faruwa a yanzu ina so malam ya kira ka masu gida da suke ba da aiki mutum zai ba da aiki naira ɗaya daidai naira miliyan ɗaya amma haƙƙin ka zai iya ɗauka ya ba wanda ya masa aiki ka kira 20,000 ko 50,000
sai gagara
shi ke sa wasu suka tausayawa suka kafiya za a su fitar da aikin sa a cikin kuɗin da aka dace da su wannan kayan so ba wai ina inkari cewa wai mutum ya kamata a wannan kuma bai dace ba kamar da ma dai amma ba da ya kara kira ga ɗan uwa da abokan arziki da ya ci ba da aiki su dinga tuna mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kira mutum hajjin sa kafin kuma sai ka kira
mun gode kwarai a lokaci yayi malam mun gode Allah ya saka alkhairi wannan kuma zamu dauka mun tafiya da bayan shi ma assalamu alaikum kuma kallahu minti da ko cikin second alishi mana wannan zama da nasiha ta karshe
to mun ci gode abinda zan ce da ni ne magana da mu masu kallo da sauraro mu ji tsoron Allah mu sani cewa akwai ranan da Allah zai turke mu a gaban sa kuma duk abinda muka yi Allah zai tabbe mu akai su iyaye mata su ji tsoron Allah, Allah zai tabe su akan haƙƙin da ya daura musu. Su ma maza su ji tsoron Allah, Allah zai tabe su akan haƙƙin da ya daura musu. Duk kasuwa da ma'aikata da malamai da sauransu, kowa ya ji tsoron Allah gurbadan abinda Allah ya daura masa, ya sani cewa amana ce kuma Allah zai tabe shi. Ya ji tsoron ranar da zai tsaya gaban Allah, ba abin da yake gani a damansa sai ayyukan da yake wutar, ba abin da yake gani a hagunsa sai wutar jahannama a gabansa. Kaga ya ji tsoron Allah ko da daban tanan dabino ne abin da yake ci.
Allah ya saka da sani. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi na awa biyu. Muna ma Allah ta'ala godiya wanda ya yarda su muka yi wannan zama na awa biyu, sannan muna godiya da shi malamin mu Dr. Muhammad Baba Sudani wanda ya mana karatu ƙarƙashin wannan matashiya na haƙoƙin zamantakewa. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Allah ta'ala muke roƙo ya ba mu ikon yin aiki da abin da malamin ya karanta da mu. Muna kuma godiya ga wanda yake sa kuɗin sa kowace ranar Alhamis dan ganin wannan shiri ya zo muku, wato Alhaji Dr. Suza Yashe. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi, ya tsara masa lafiya, ya albarkaci dukiyarsa. Sannan muna godiya ga dukkan wanda yake da hannu wajen ganin wannan shiri yana zuwa muku kowace ranar Alhamis. Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi. Wanda suke buƙatar a tura musu wannan karatu ta hanyar manhajar WhatsApp suna iya amfani da wannan lambar waya kamar haka: 0806032307578, wato 0806032307578. Insha Allah ta'ala dan uwa malam Mukhtar zai tura muku wannan majalisi da muka yi ta hanyar WhatsApp idan mutum ya sallama ya faɗi daga inda yake, insha Allah ta'ala. A madadin Usman Ibrahim wanda ya haɗa mu da ku ɓangaren talabijin, sai kuma Awwal Abdullahi shi haɗa mu da ku a ɓangaren rediyo. Injiniyanmu injiniya Umar, jami'in shirin Abdulmalik Baba Ahmad, duk a madadinsu da na jagoranci shirin na kuma gabatar da shi a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin Musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo, Abdulrahman Bashir Adam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sami da aiki malam.